Bayane na cewa tun a yammacin Laraba 12 ga watan Maris ɗin 2025 ne shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar ya baiwa waɗannan daraktoci 'yan China awoyi 48 su fice daga ƙasar. Kodayake ba a bayyana dalilin ɗaukar wannan mataki a hukunci ba, majiyoyi sun tabbatar da cewa ana zargin daraktan na kamfanin CNPC da na WAPCO da na Soraz da bijirewa sabon tsarin da gwamnatin riƙon ƙwarya ta bullo da shi a ƙarƙashin dokar ayyukan kamfanonin ƙetare da ke aiki a Nijar. Matakin da Bana Ibrahim na ƙungiyar Front Patriotic ya ce ya yi daidai.
Minista mai kula da harkoki Man Peter ya tura ma kamfanoni na umarni ya ce ya ga kamar ba su so su yi aiki da dokan nan, ya kamata su gane cikin ƙasar da muke yi yau sabon salo ne ake dole ne su yi aikin da dokan nan. To sai bayan wata guda minista na Man Peter ya ga kamar sun yi tsayin gwamin zaki ba su so su yi aiki da dokan nan, shi yasa an ka tura musu takarda na cewa daga ranar jiya suna da kwana biyu da duk daraktoci kamfanonin nan an sallame su su bar ƙasarmu.
Ha kuma ma'aikatar ministan yawon bude ido ta sanar cewa ta janye lasisin Solix Hotel mallakar 'yan China da ke matsayin masauki da ofisoshi ga lahirin 'yan China ma'aikatan Man Peter a Nijar. Saboda wasu tarin laifuka ciki har da nuna bambanci ga ma'aikata 'yan wasu ƙasashe idan aka kwatanta da albashin da ake biyan takwarorinsu 'yan China. Alhaji Baba Alhaji Makiya shi ne shugaban kungiyar Sedel de Ash Niger.
Mun tabbatar da masu mulkin Niger inda ba su da wani ƙarƙashin hannunsu mai tabbatar da lalle ana tabbata ta'asa da ba za su ɗauki wannan mataki a kansu ba. Wannan mataki da aka ɗauka muna ganin ya dace.
China na matsayin babbar kawar Niger a sha'anin haƙar man fetur da tacewa da ma fitar da ɗanyen mai zuwa ƙasashen waje. Lamarin da ya sa a watan Afrilun 2024 kamfanin CNPC ya baiwa ƙasar rancen miliyan 400 na dalar Amurka da za a biya da ɗanyen mai a tsawon shekara guda. To amma dangantaka ta fara tsami a tsakanin waɗannan ɓangarori ne bayan da gwamnatin Niger ta buƙaci China ta bata ƙarin wasu kuɗaɗen na daban. Sabili kenan wasu 'yan ƙasa ke fassara korar daraktoci 'yan China a matsayin matakin huta takaici. Wani mai hamayya da gwamnatin soja Canga Chalimbo na da irin wannan ra'ayi.
'Yan tare biyu ne suka gamu kenan ba an samu zituwa ba. Duk wanda zai gaje shi zai gamu ne da babban ƙalubale na shari'a a kotuna daban-daban na ƙasashe, Tribunal International. Saboda ana abubuwa ba basa ka'ida ba.
Tuni daraktocin China suka fice daga Niger a jiya Alhamis yayin da rahotanni ke cewa hukumomi sun kama asusun ajiyar bankin matatar Soraz. Matsalar man da ake fama da ita a yanzu haka a Niger abu ne da ake ɗauka a matsayin makarkashiyar da ake zargin China da kitsawa. Sannan matakin baiwa kamfanin ƙasa Sonidab damar fara haƙo man fetur a rijiyoyin Kulele shi ma wani ɓangare ne na abubuwan da suka haddasa tamna tsakuwa a tsakanin ɓangarorin biyu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.